الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدعى ونن ونينا شاهدوك وتن رمضان shekara ta 443 kenan bayan hijira, 15 kuma kenan ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. Daga nan masallacin Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa a nan Bauchi, inda muke gabatar da darussa na tafsirin Alkur'ani mai girma. To amma da yake tambayoyi sun dan taru, za mu yi ƙoƙarin amsa su kamar yadda muka saba a yau Juma'a. Idan har muka kammala kuma akwai sauran lokaci, to ma ɗan ƙarisa abinda ya rage ba mu faɗa ba a kan darasin jiya in Allah ya so. Wannan mai tambaya yana cewa don Allah a faɗa mana wasu daga cikin izinin da suke kai mutum zuwa ga kafirci saboda mu guje shi. Wannan tambaya ce mai muhimmanci, musamman ga duk wanda yake da sanin muhimmancin kiyaye imaninsa da addininsa. Zai yi ƙoƙarin sanin abubuwan da ke iya rusa shi don ya guje shi, zai yi ƙoƙarin neman bincike da sani akan abin da ke iya kawo cikas ga imaninsa ko aƙidarsa domin ya kiyaye kar ya faɗa a ciki. Allah ya tsare mu. Isgili da addini kafirci. Allah maɗaukakin sarki ya ce, wala in sa'altahum la yaquluna a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nasudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum. Allah ya ce, da zaka tambaye su akan kukkutsawar da suke yi dangane da ayoyin Allah da magana akan addini da ma'abota addini, za su ce maka, ai muna ɗan kutsawa da muna hira, muna ɗan rage lokaci ne, kuma muna wasa ne, ai da wasa muke ba da gaske muke yi ba. Shi ne Allah ya ce, ka ce da su, yanzu Allah ne kuke wasa da shi, ayoyin Allah ne kuke izgili da su, manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuke barkwanci a kansa. Tastahzi'un kenan shi ne istihza'i, kuke wulakantawa, kuke magana da za ka iya sa in ka ji ka ji kamar an wofantar, ka ji kamar zancen ya zama abin dariya. Wannan shi ne ba na istihza'i ko? Sai Allah ya ce, la ta'tadiru, kar ku kawo wani hanzari, kar kafartum ba'da imanikum, kun riga kun kafirta bayan imani. Don haka ko da mutum musulmi ne, idan ya izgili da addini ya kafirta. Idan kana neman cikakken bayani akan izgili da yanda yake fitar da mutum a musulunci da nau'ukansa, ka nemi karatun da muka yi shekaru biyu da suka wuce a ko shekaru uku a kan suratul tauba, inda muka fassara wannan aya. To haka mun yi cikakken bayani akan abin da ake nufi da izgili da addini da yanda yake fitar da mutum a musulunci. Amma a takaice abin da zan gaya maka ka'ida ka riƙe shi ne, izgilin da yake fitar da mutum a musulunci ya kaskaci uku ne. Ko dai mutum ya yi izgili a kan wani abu na addini daga cikin sha'a'ir, abubuwa masu girma na addini, kuna fahimta? Ko kuma mutum ya yi izgili a kan mutumin da yake yin abin. Idan wani abu ne da ake girmamawa a addini kamar Allah da kansa, ka faɗi abin dariya a kan Allah a yi dariya, ko maganar ta kunshi irin hakan ko da ba a yi ba, ko ka faɗi irin haka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani abu cikin tarihinsa, sai ka ɗan juya yanda za ka nuna wani abin da za a ji kamar kawo fantar da shi, akwai reni a ciki. Ko wa addinin musulunci gaba ɗaya, ko wa wani daga cikin koyarwar addini kamar wata aya ta Alƙur'ani, ko wani hukunci na addini kamar sallah, azumi, kuna fahimta ku sai ka faɗi wata magana da take nuna reni da take nuna rashin girmamawa da take nuna wulakantarwa ko da baka yi niyyar ka wulakantar ba fa in dai har ka faɗi magana irin wannan to a lokacin da ka faɗa a lokacin ka bar musulunci kaga wannan kuma in zaka binciki maganganun da mutane suke yi mutane da yawa suna aukawa cikin rabuka da yawa ba sani da wallahi ko sun sani ko ba su sani ba sannan malamai sun ce ijili wa addini baya da uzurin jahilci wannan shine matsala don akwai abin da ko jahili ya san ya fi karfin a wulakanta shi duk jahilcinka ka san Allah ya fi karfin a wulakanta shi duk jahilcinka ka san manzon Allah ya fi karfin a wulakanta shi ba sai an gaya maka ba haka kuma addinin musulunci ka san addini ba wasa bane don haka in kai wulakanta addini kawai ka fita a musulunci ko baka sani ba an fahimci wannan sannan abu na biyu shine ka wulakanta me yin abun to amma wajen wulakanta me yin abun yana iya zama fasikanci yana iya zama kafirci idan ni a matsayina na dan adam ko da ni musulmi ne ina da wani abu na addini sai ka zage ni ko ka wulakanta ni ko ka faɗi wani abun da za a yi min dariya kuna fahimta ta kai mun izini saboda tsayina ko gajarta ta ko kala ko launina ko jinsina ko wata halitta a jikina gashi ko yatsu ko wani rauni haka dai kai abinda zai sa mutum ya ji ilimi ya ji kunya su kuma mutane za su ji ka jizga shi shine ai ake cewa istihza'i ko to idan kai wa mutum wannan fasikanci idan baka alakanta shi da addininsa ba ka alakanta da halittarsa ko da wani hali naka wannan shine ma'anar abinda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yasar qaumun min qaum kada junanku su rinka yi wa juna izini ata an yakunu khairan minhu kai wanda ake wa izinin ya fi alheri sama da wanda yake yi wala nisa'un min nisa kar mata su rike wa yayan uwansu mata ata an yakunna khairan minhunna ba mamaki wanda ake mata izinin ta fi girma a wurin Allah sama da wanda take yi ata an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum kar ku rinka yi wa junanku zunbe wala tanabazu bil alqab karkurin akiran karkurin jifar juna da laqabi wanda ba dadi kaman ka fada mutum wani wani suna wanda in aka ji za a ce kai wani sunan da ba mutuntawa sunan da zai sa a wulakanta shi shine bil alqab bisa ismul fusuq ba'da al iman ashe fasikanci Allah ya ce tir da sunan fasikanci bayan an yi imani don haka duk sunan da zai nuna wulakantarwa fasikanci ne gaya fadar irinsa wa wani daga cikin musulmi to wannan ba kafirci bane wannan tsakanin kai da mutum din ne kuna fahimta amma malamai suka ce idan kai masa akan addini to shi kuma kala biyu ne akwai wanda zai kafirtar da mutum akwai wanda zai fasikantar da mutum wane yana sallah sai ka masa dariya kace ka ji sallar wane sai zama akan yin sallar sanne kake yi don haka abin ku tsaya ku yi kina ku lura da kyau duk kaje idan ka yi abin akan yanayin yanda shi yake yi ne to da shi kake yi ba da addinin kake yi ba wannan fasikanci ne ba kafirci ba ana fahimta ko idan abin da ka faɗa ya yi alaƙa mutum daga ji zai fahimci cewa kana alaƙantar da abin dariyar ga mutumin ne ta wannan ba kafirci ba ne ko shi waye ne sai dai idan annabi ne shi kaga wannan shi sha'ira ce ta addini ana fahimta ko wani sahabi da shi addini aka koya ta wurin suka ruwaito ta wannan duk in ka taɓa su kawai ka taɓa addini ne kai ne ina fata an fahimta amma idan ni ko da ni abokin wasanka ne ka san da cewa wannan abu yana da alaƙa da addini to kai wa bakinka in ka zo wasa ka yi akan wani abu amma banda in na zo yin addini saboda shi zai iya zama kafirci zai iya zama fasikanci ina da gemu sai kai dariya wa gemu ka ji gemun wane idan gemun kana alakanta shi da shi wani ne baya tsaftace gemu ko gemu bai maka kyau ba a halittarsa shi. Kuna fahimta? Wannan shi fasikanci ne, gemu bai tsafta shi ba. Akwai wanda gemun sa an ga shi zaga kamar in ba gemu zai fi kyau, amma shi ya gani saboda addini ne, kai sai ka kokare shi saboda shi ba saboda addinin ba, wannan fasikanci ne. Amma idan saboda addinin ne jiwa ne da gemu, gemu ka za to wannan niyyarka ko da ba a gane ba ba, niyyarka idan saboda addini ya ce a ka gemun ne kai, to wannan ka fita a musulunci. Kuna fahimta ko? Wane yana ɗan da lawanda shi ma inda ba don dalilin addini ba, da ya tafi wanda ta yadda kaiwa take yi, shi saboda addini yake yi, sai ka zage shi akan bai masa kyau ba, shi a karan kansa ne ɗan da lawanda bai karɓe shi ba. Kuna fahimtar wannan? Sai ka zage shi, shi wannan fasikanci ne. Amma sai kai aliyarka saboda wannan abin da yake yi na addinin, kai irin wannan baya birge ka, baya maka kyau, ko mace da hijabi ko mace da niqab, inda ba aka biyan kuskuren kenan, mata kai don ke ba ka son niqab, ba a ce miki dole ki sa niqab ba, ba ma wajibi ba ne, ita tana so ta sa saboda addini ne, niqabi addini ne amma mustahabbi ne, sai ita tana so ta sa, sai ta sa saboda addini, sai kika yi mata habaici ko bakar magana saboda shi kansa niqabin sashi a addinance kike yi, to kin fita a musulunci duk da kawai mustahabi ne. Ina fata an fahimta. Amma in kin yi saboda ita ne, to Allah ya san manufarki, to nan fasikanci ne. To fasikancin shi akwai kyau ne? Shi sa gara a bari kwata-kwata duk abin da zai sa ka yi wa wani magana da za ta ɓata rai, ka riƙe bakinka don baka faɗa ba, shin ka taɓa jin ranka ya ɓaci saboda baka faɗi magana da za ta ɓata rai wa wani ba? In ka faɗa ne ranka zai iya ɓaci yayi, amma in ka yi shiru a kowane don da ya yi shiru bai faɗa wani abu ba, shi kenan sai mura ka kama shi, ba wani abin da za ka ji don baka faɗa ba. Amma in ka faɗa to nan sai an rubuta kuma sai an zo an tambaye ka, don haka mu riƙa iyawa harshen mu. An gane bambancin? Daga wannan shine istihza'i da yake iya kafarta mutum, ka yi wa addini kai tsaye ko ka yi wa wani abu cikin sha'a'ir din addini, ko kuma ka yi wa wani mai yin addinin kuma kana jinjina abun zuwa ga addinin ne, to wannan shi kafirci ne. In kuma zuwa ga mutumin kake jinjinawa, to wannan fasikanci ne, wallahu a'lam. Wannan mai tambaya ya ce, malam ai mun bayani akan memory na dan adam, shin a zuciya ne yake ko a kwakwalwa? Wannan kawai mun taɓa ba da amsa a kan wannan a baya, har yanzu waɗansu malamai wannan abin yana ɗan rikitar da su, bai kamata ya rikitar da kai ba. Da farko ku sani ƙa'ida ce cewa duk abin da Alƙur'ani ya faɗa shi ne ultimate truth, shi ne asalin gaskiya. Ba ka wani bukatan ka ce to ai kimiyya an ce ka yarda da na Ƙur'anin farko sai ka yi bincike a kan na kimiyya, amma ba za ka yi bincike a kan na Ƙur'ani cewa a'a haka ne, a'a in dai har ya tabbata sai dai in an fassara da kuskure. Amma in dai har ya tabbata to Ƙur'ani baya taɓa yin kuskure, ba a taɓa yi ba a baya ko ba za a taɓa yi ba har duniya ta ƙare a gano kuskuren Alƙur'ani, ko kai ne wallahi ba za ka taɓa ganewa ba. Don haka kai ta kankance cewa Alƙur'ani gaskiya ne. To Alƙur'ani abinda ya nuna shi ne zuciya ita ce matattara ta dukkan abinda galibi yanzu muke alakanta shi da kwakwalwa. Haka Ƙur'ani ya nuna mana, Ƙur'ani ya nuna mana zuciya ita ce matattarar emotion, Ƙur'ani ya nuna mana zuciya ita ce matattara ta memory, Ƙur'ani ya nuna mana zuciya ita ce matattara ta intellect, Ƙur'ani ya nuna mana zuciya ita ce matattara ta senses. Hankali na ɗan adam Allah ya nuna mana a cikin zuciya ne hankali yake, ba a kwakwalwa ba. Allah ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lakum qulubun ya'qiluna biha. An fahimta ko? Walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Don haka fahimtar abu da ganewa da hankalta duka a zuciya yake, haka Allah ya ce mana Al-Qur'ani. Sannan Allah ya nuna mana cewa wato iya abu kaga ganewa daban iyawa kuma daban iya abu shine intellectual capacity shima a zuciya Allah yake mana ake yi shine ayar da muka karanta jiya katamallahu ala qulubihim da ba za su iya riskar imani har su imani ba da suka ki sai Allah ya toshe zuciyarsu me yasa da yake ya toshe kokolwarsu ba da ba za su gane ba ashe da zuciya ake ganewa an fahimta haka kuma Allah yake mana afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha shin ko a zukata akwai marfi ne da ya rufe yanda da za su iya ganewa ba fa ba Allahu ala qulubihim Allah ya toshe zuciyar ne sai ba za su gane ba sai ya mana ganewar aina yake a zuciya sannan Allah ya nuna mana kuma haddal abubuwa ba a zuciyarki hadda cewa Allah bai ce mana kokolwa ba Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin Allah ne ya saukar da alqur'ani ta hanyar jibril akan zuciyarka bai ce akan kokolwarka ba litakuna min almunzirin don ka rinka gargadi da qur'ani don ka in kana yin ma daga zuciya yake zuwa haka Allah ya ce mana alqur'ani sannan Allah ya nuna mana emotions ma shine atifa atifar ka ta jin haushi da jin dadi da jin fushi da jin farin ciki da jin kana so da baka so duk wannan a zuciya ake ba a kokolwa ba da bacin rai da dadin rai duk irin waɗannan da su Allah ya ce mana summa qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryama wa atainahu al-injila Allah yake a ƙarshe wa ja'alna fi qulubil ladina taba'u ra'fatan wa rahma Allah yake muka sanya tausayi a zukatan waɗanda suka bi shi tausayi kaga emotion ne a ina yake a cikin zuciya yake to ya zama kuma da to wannan abun mu a cikin qur'ani ba a mu a musulunci ba mu ma da wani iskali ko kuma ta akan wannan kuma a tarihin duniya da abinda aka sani har malaman kimiyya na da haka suka sani cewa zuciya ita ce matattara sai a modern science ne wani bincike da wadansu suka yi tun 1940 shine yasa suka ce ai a kwakwalwa ne ake haddace abubuwa ba a zuciya ba kuna fahimta sai aka tsaya akan wannan aka yi kuma wato ta dora cewa duk abin da ya shafi hadda da ganewa da wani ne duka kokolwa ce ba aikin zuciya sai kuma mutane da yake ana bin kimiyya duru ido a rufe da musulmi sai su tsaya su gane to me yasa qur'ani yace haka sai a binciki shi wancan theory na kimiyya sai a gano ta ina ne inda yake da kuskure amma ba za a taba gano qur'ani yana da kuskure ba don ba yanda za a yi kimiyya misali ko da a ce fassara ce ba ku yi daidai ba a ce a yi shekara 1000 ana fassara qur'ani akan haka sai daga baya kawai wasu su gano sai a ce oh ashe da mun fassara qur'ani ne ba ku gane ba yanzu duk kokolwa za ta iya kai irin yadda kokolwar sahabbai take ja ba zai yi ba duk kimiyyar ka ana fahimta ko to lokacin da bincike na kimiyya ya fara neman gano wannan shin akwai alaƙar zuciya wajen hadda da gane abubuwa da memory ko kuma babu sai kwakwalwa ce an fara wannan ne a cikin 1970 abin da ya jawo haka shine wani theory da suke da shi da ake ce cellular memory shine cewa shin bayan brain memory na cikin kwakwalwa shin a cikin gangan jiki ma akwai inda ake tara bayanai da yake haddace abubuwa ya bayar da sako ko kuma a'a na cikin kwakwalwa ne kadai sun fara samun wannan iskalin ne lokacin da wata mata da ake ce mata Claire Sylvia aka mata heart transplantation aka cire zuciyar wani aka sa mata wannan yaro ne saurayi dan shekara 18 ya mutu ta hanyar hadari akan babur sai aka ciro zuciyarsa sai aka sa wa ita wannan matar ita kuma zuciyarta ta daina aiki da aka sa mata sai ta rayu to amma sai aka samu wani abu wannan matar sai ta lura da cewa ita ba ta shan giya amma daga ran da aka sa mata warki sai ta ji tana bala'in kwaɗayin shan giya tana bala'in kwaɗayin ta sha giya to sai ta je asibiti sai asibiti sai likita sai ce mata ta je ka binciki ɗan uwan wanda aka sa mata zuciyarsa. Ta je ta tambaye su sai suka ce ai bala'in ɗan giya ne, a surbimin ɗan giya ne. Saboda haka sai aka gano ashe zuciyar ta wancan mutumin da abin da ya saba yake so, zuciyar an cire har da wancan abu yana kunshe bayanan wato abin da mutumin yake so yana nan a kunshe a cikin zuciyarsa. Shi yasa da aka sa mata sai ya tasiri, ko da kwakwalwar ta ita da ba ta kunu giya, amma yanzu zuciyar wancan ta sa kwakwalwar ta cika da son giya. Kuna fahimta ko? Na biyu shi ne lokacin da aka samu wata ƙaramar yarinya 'yar shekara 8, ita ma aka yi mata dashen zuciyar wata yarinya 'yar shekara 10. Wannan yarinyar da aka sa mata zuciya sabuwan bayan ta warke sai ta fara ganin mafarkai masu ban tsoro, sai ta ga wani ya ɗauko abu zai caka mata, sai ta ihu tana yin bacci. Haka za ta gani aka ɗauki wannan yarinya bayan ta fara girma, duk da wannan aka kai ta asibiti, aka kai ta psychiatry. Sai likitoci suka ce aje a binciko, o likitoci suka ce aje a yi bincike akan zuciyar da aka sa mata tawaye. Aka yi bincike aka gano yarinyar da aka sa mata zuciyar kashe ta aka yi. Kuna fahimta ko? Sai ɗan sanda suka karɓi kes ɗin, sai aka kira wannan yarinya, wancan kan ta riga ta mutu ko? Waye kike gani? Ta ce wani irin mutum ne mai kama kaza mai kama kaza, kuma kullum wasu yake zuwa mu. Ta faɗi surar mutumin da irin yanayin yadda yake zuwa, ita kuma wannan an same ta kawai a kashe ne. Yan sanda suka ɗauki bayanan suka gano mutumin da yake da wannan siffar, aka kamo shi. Ta ce wannan mutumin ne yake zuwa mu, bincike ya gano shi ya kashe wancan yarinya. Saboda ita ta gan shi a zuciyarta, ta haddace fuskarta da abin da ya yi kafin ta mutu. Ina fata mun fahimta. Sai aka sanadiyar haka, aka gano har aka convicted ɗinta, aka yanke masa hukunci. To wannan ne yasa sai malaman kimiyya suka ce kai akwai sauran fa bincike akan da su, shin kwakwalwa ne zalla ko dai zuciya ma tana da shi? To ba a samu an ƙara wannan wahalar ba sai a 1991, lokacin da wani da ake ce masa Dr. J. Andrew Armour, wani likita ne kuma malami ne a jami'ar University of Montreal a Canada, shi ne ya gano cewa ashe zuciya ita ce matattarar bayanai wadda ita take supplying information wa kwakwalwa, kwakwalwa kuma ta baka. Ashe asalin tushen haddace bayanai zuciya ne. Ana fahimta ko? Shi ne ya yi bincikensa ya gano cewa akwai wata matattarar bayanai a cikin zuciya da suke ce intrinsic cardiac nervous system, wanda a cikin wannan a iya shi ɗan wanta na wancan lokacin kenan, wanda yanzu kuma mai yiwuwa an ci gaba da binciken abin da aka ƙara ganowa shi ne a cikin zuciya kawai akwai sama da 40,000 neurons irin na cikin kwakwalwa, akwai shi a cikin zuciya wanda yake tattara bayanai. Sannan akwai ta jijiya da ake ce mata vagus nerve, wanda ita ce take ɗaukan bayanai daga zuciya take kaiwa kwakwalwa. To su kuma iya binciken sai suka gada kwakwalwar nan kusa, sai ba su ƙara bincike sun gano na zuciya ba. Alƙur'ani kuma ya ce zuciya, ashe zuciyar ita ce matattarar bayanai na farko, idan zai fito har kai aiki da shi ne sai ta tura wa kwakwalwa, kwakwalwa kuma sai ta sa a aiwatar. To su da suka bincika suka gano nan, ba su je sun ga daga ina nan ɗin ya samu ba, sai aka samo cewa daga zuciya yake. Yanzu kowa ya gamsu? Za ka Alƙur'ani ya yi gaskiya. Wannan yana tambaya cewa idan sallar janaza ta mata ta halatta, shin menene matsayin su raka gawar zuwa makabarta? Sallar janaza a wurin mata ta halatta saboda babu abin da ya hana. Abin da ya halatta wa maza shi ya halatta wa mata, sai dai an samu abin da ya keɓe mata, wannan shine ka'ida a addini. To amma zuwa makabarta su yi rakiya wa gawa, shi wannan makaruhi ne. Ya halatta amma ba a so, saboda wajen sallah ba wani shirme ya tunda a cikin sallah ake, amma a wajen rakawa mata suna iya shirme. Hadisi ne da yake cikin Sahih Bukhari da Muslim na Ummu Afiya tace nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina, an hana mu raka gawa amma ba a kananta mana cewa dole dole in mun je laifi bane, an dai nuna mana bai kamata mu je ba. Sannan an yi wankan gawa, an yi sallah, za a raka gawa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mata suna da zaune, sai ce me kuke a nan? Suka ce muna jiran gawan. Da yace wanka za ku yi wa gawan? Suka ce a hadisi yana cikin Ibn Majah. Wanka za ku yi wa gawan? A'a. Ku za ku ta masa sutura? A'a. In aka je to nora ne, ku za ku haka? Suka ce a, sai ce me kuke a nan, ku yafe a nan? Kuna fahimta? Sai hana su, ce ba ku da wani amfani a nan. Saboda mata za su iya fito da gawan su fara ihu ko su yi katan zuciyarsu wajen emotion daban yake da na namiji. Saboda haka irin wannan ba aiki ne na mata ba, maza sun ɗauke musu. An fahimta ko? Yawwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam tuntunin ya gano what a man can do, a woman cannot do except what they can do. Wannan ya ce mutum ne yake da ya take matar shi saki biyu a lokaci daya, dama kuma akwai saki daya. Yace zancen da ya fi daidai shine biyu ne ko kuma uku? To ya fi daidai a wurin wa? A wurin shi wanda ya sake, galibin wanda ya sake yana neman arha ne. Ni kuma na ce ba na ba da arha a saki. Yawwa. In dai a wuri na ne, yanda ka kara haka za mu dora maka. Saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, Umar dan Khattab kuma ya ga mutane suna wata da saki suna yin biyu uku a lokaci ɗaya, fa amdahu alaihim, sai ce duk wanda ya tabbata. Saboda da sahabbai ba sa wata da saki, kana taraqu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi labdi salati wahida, saki a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a fara wata da addini ba, wanda ake yanzu ukun nan ɗaya ake yin su lokacin sa. Wa Abi Bakar, lokacin Abu Bakar ma haka ake yi. Wa sanatayn min khilafati Umar, har aka yi shekara biyu a farkon mulkin Umar, duk saki uku da yanzu aka saba da wanzu wasu suke yin nan, sai ake basan da maganar saki uku ba. Sai mutane suka zo suka fara yin saki uku, sai Umar ya ce mutane suna yin gaggawa akan abin da Allah ya ba su dama su yi sannu a hankali. Yana nufi da ba haka yake yi ba. Yanzu tunda mutane suka fara, ya ce kar ku ɗauka idan kun yi uku ba uku ba ne, ba a san uku ba, saboda bid'a ce kuke kinkiro. To duk wanda ya yi uku ya zama uku, saboda da ba a san shi ba saki uku. Kar mutum ya ɗauki fassarar wai ma'anarta a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana saki uku kuma sai Annabi ya ce ɗaya. Kuna fahimta da kyau? Sahabbai ba sa wa manzon Allah su zama irin wannan. Wannan ikili, wannan wata ne da addini ne. Allah ya ce fa talliquhun li iddatihin, ko mutum yayi uku ko yayi biyu akan me saurin da kake yi? At-talaqu marratan, kai saki daya. Idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna, ka sake ta, sai ka sake ta daya. Daga baya dalili ya sa ka ga za ka sake, ka sake daya, amma ka zo ka ce biyu a lokaci daya, ka ce uku a lokaci daya, manzon Allah ya san zamanin sa ta bai ba ta wannan hadisin da ya nuna kamar wani ya saki matarsa uku a lokaci daya, wannan bai inganta ba. Ana fahimta? Za ka sau ɗaya ne, ai ɗaya ne ake yi. Sai lokacin Umar, sai wasu suka fara, an samu shigowar mutane yanzu kuma waɗanda ba sahabbai ba, sai suka fara, sai ce duk wanda ya zama uku, in kai biyu kuma ya zama biyu. Wannan kuma ita ce martabar Abu Hanifa, ita ce martabar Imamu Malik, ita ce martabar Imamu Shafi, ita ce martabar Imamu Ahmad ibn Hanbal. Za ka nima akan wannan nake? In ka ce ka saki matarka biyu, biyu za mu ɗauka. In ka ce ka saki matarka uku, uku za mu ɗauka. In ka ce ka saki ɗaya, ɗaya za mu ɗauka, ba za mu ƙara maka ba. Amma in ka ƙara wa kanka ba za rage maka ba. Wannan ce ina da ruwa da zai ishe ni a lola, amma da na farka bacci sai na samu janaba. Shin malam, bayan na yi taimama sakamakon rashin ruwa da zai ishe ni wanka, zai iya yin a lola da wannan ruwan? Kun gane abin da yake nufi? Ruwan da yake da shi zai ishe shi a lola kadai, amma yanzu kuma wanka ne ya kama shi shin ya zai sai yake mama ya zama madadin wanka da alolan wannan ruwan sai dai a jira wani lokacin ko kuma sai yayi kai mama a madadin wanka alola kuma tun daga ruwan alola sai yayi alola kuna fahimta wannan malamai sun yi sakani cewa idan mutum yana da ruwa kaɗan da zai ishe shi yin wani abu na wasu gaɓoɓin ba zai isa duka ba shin zai bari gaba ɗaya ya ce mama ko zai yi da kaɗan ɗin sai ya ƙarasa sauran da ta yi mama kamar kai ne kana da ruwan da zai ishe ka rabin wanka kuna fahimta sai kai rabi sauran kuma kai ce mama ko kana da ruwan da zai ishe ka rabin alwala ba zai kai a ƙarasa ba ana fahimta zai iya wanke hannaye da wanke fuska sauran kuma idan kakura sai kai ce mama ko ya zai an fahimta zancen da ya fi rinjaye daga ciki shi ne matsabin jumhurin malamai matsabin malikiya da hanafiya da kuma wato abin nan wani ɓangare na hanabila cewa za ka yi taimama ne kawai saboda Allah ce falanta ji duma an ba ku samu ruwa ba an gane ko ko falanta ji duma an bilkulliya ko falanta ji duma an alaƙadirin kifaya abinda zai ishe ka baka samu ba shi kenan ko abinda za ka ko kwata-kwata ne baka samu ba shi kenan falanta ji duma an fatayen mamusa idan tsaji ba saboda na kira ce cikin siyakin nafi falam tajidu ma'an to kaga shi kuma yufidul umum don haka kowane irin ruwa ka rasa kuma komin quantity ko quality kuma komin yawanta ka rasa ko kadan din ko mai yawa duka kaga wannan na kira ce don haka kowane iri ya shiga ciki kawai sai mama zata ina fata an fahimci wannan da kyau kuma ka sani da cewa in ka riga kai ce mama a wajen wanka ai kai hadda na alola idan baka da ruwan alola za ka yi ce mama idan baka da ruwan wanka ma za ka yi ce mama yanzu idan baka da alola kuma baka da wanka ce mama biyu za ka yi sai za ka yi ai shine madadin wankan shine madadin me alola to in ka ce bari kai haka ka shafa kuma aka zo ce mama wanka ana shafa kai da gangan jiki ne na ce duk iri ɗaya ne hannu ne za ka shafa da fuska sai ka ce madadin wanka to yanzu kuma sai ka ce madadin alola shi ba bari ka sake mata naka kaga inda haka ake yi da shine sai ka ce to bari ga ruwa nan bari ni alola tunda na gama taimamar wanka ai taimamar wanka ita ce taimamar alola wata babu bukatar ka ce daga baya za ka yi alola fikirin kenan ai ko wannan yake menene matsayin waɗanda ake ce musu don Allah amma su kiji ko su kibari laifi ne a ce maka don Allah kuma baka amsa ba Allah ya ce ka ji tsoron Allah da za a roƙe ka da sunanta wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi duk wanda za a ce maka don Allah kuma ba zai bari ba ko ba zai aikata ba to sai an ce don waye kafin yayi ko a ce ka ji tsoron Allah kuma ba zai bari ba to sai ji tsoron wa wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al'izzatu bil ithm fa hal khuruj jahannam in ji za a ce ka ji tsoron Allah ba za ka ji tsoron Allah ba ta aka zama dan wuta to shi wannan ba wai an ce ya bari don ya in abu ne na addini da ya zama wajibi ka bari aka ce ka bari don Allah baka bari ba wannan wanda ya zama siffar yan wuta amma idan abin da zaka roka ne a wurina sai kace in baka don Allah ni ko bana so in baka ko ban da halin baka sai in halaka don Allah ni ma kasa abin mutane masu irin wannan kada zama manufar ka ita ce kai ko kana so ka karbe abin mutum kana zuwa ka ce dan Allah ka ban kuma shi ma yana bukata kai kuma sai ka hana shi don Allah shi ke ne zama kun yi walwance saboda Allah bai ce a inda ya ce a bayar sai ce amma kar ku halakar da kanku wa anfiqu fi sabilillah amma wala tulqu bi aydikum ila tahlika kar garin bayarwa kuma ku halaka kanku zaka ba zaka hana kanka kuma ka ba wani ba shi yasa da aka tambayi Allah ai da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bada amsa a madadin tambayar wa yas'alunaka ma za yunfiqu idan suna tambayar ka yaya za a ciyar sai ce qulil aqu ku rinka ce yadda excess bayan ka dauki naka sauran ne ake ciyarwa ba dazu muka yi bayani akan ciyarwa ba aka mu ce ka hala kanka ka ci kafin ka bawa wani ba kai ka ci sannan ka bawa wani sauran ana fahimta an tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zan ciyar sai ce ibda bi nafsika ka fara da kanka thumma sannan daga baya ne manta un sai iyalanka thumma sai kuma sauran mutane al aqrab fal aqrab na fata an gane duk yanda mutum ya raka da Allah idan ka san in ka bashi zaka cutu to kar ka bashi ka hana shi don wa gana shi don Allah amma in kana da hali aka ce don Allah to kai in kana da hali aka ce ka bari don Allah to ka bari kai fushi da wani ka ce bazan sake masa aka ce don Allah sai hakuri to kai hakuri ka ce bazan sake wa wani alheri ba sai aka ce haba ai kana da ta karfin wannan don Allah sai hakuri to kai ina fata an fahimci wannan ka saki matarka aka ce don Allah ka mai da ita sai ka mai da ita matarka ta maka laifi ka zo ka kaza za ka dake ta sai ce dan Allah ka hakuri sai ka hakuri don Allah dan ba za ka dake ta don Allah ba ina fata an fahimci wannan da kyau yawwa dan uwanka ya ce ka bashi kuɗi ko abokinka kuma kana da shi kana da hali ka fi ƙarfinsa don Allah ka ban zai ce ka bashi kace ba za ka rayu shi dan Allah ka ban gaban aron babur ɗinka yace ba zan baka ba kuma ba fatawa za ka yi dan in ka fata za ka jara don Allah ka ban to sai ka bashi ina fata kun fahimci inda ake bayarwa don Allah da inda ake hanawa don Allah wanda yake cewa ya halatta mutum ya fara bismillah kafin isti'aza a'a ba haka ake yi ba isti'aza ne ake fara yi don Allah ce fa idza qara'tal qur'ana ma'ana fa idza aradta qira'atal qur'an in ka so karatun qur'ani kai isti'aza bismillah kuma yana cikin qur'ani kana fara bismillah ai ka fara qur'ani isti'aza ita ce ba ta cikin qur'ani a yanda take da siganta an bayyanta don haka da ka fara a'udhu billahi min shaytanir rajim ka fara karatun qur'ani ba kana shirin farawa ne kana fara bismillahir rahmanir rahim shine za a fara rubuta maka harufin qur'ani da ake baka lada goma akan kowane harafi isti'aza baya ce sai za kai ka fara da qur'ani kafin ka koma waje yace mutum ya karanta fatiha sai kara da aya dai kacal zai yi yin ruku'u ya halatta amma bai kamata ba shine karanta aya ɗaya kadai bai kamata ba saboda ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sunna ita ce ka karanta wani abu na alqur'ani kuma abin da aka saba shine Annabi sallallahu alaihi wasallam galibi yakan dauko surar da zai iya gamawa ne shi yasa in ya dauko bakara ba sai ya gama ha kuma ya dauko wal asri ita ba ya gama ba shi kenan ba sai yayi gurgudun hali da bukatar da ake ci an fahimci wannan ko don haka kyanta mutum ya dauko sura ya gama ta shi ya fi dacewa da sunna amma tunda Allah madaukakin sarki ya ce faqra'u ma tayassara min alquran ma kuma tufidul umum ko min karancin sa ka karanta matabar malikiya ita ce ko gutsarin aya ka karanta ma yayi in ka dauki aya mafi karanci a alqurani ita ce mudammata ita ce kalma daya kuma aya guda an fahimta wanda ta zama jumla ce banda su alqari'a su alhaqa su wannan ba a hada saboda su wannan ba jumla ba shi cikakkiya aya ba sai karanci wanda suke da jumla cikakkiya ita ce mudahammata saboda ba kalma amma rubutu ka ganta a kalma daya amma kai ma ka san an hada kalmomi ne a ciki to wannan wannan shi da mafi karancin aya suka ce ana iya ta a matsayin sura kai bal ma idan ka karanta fatiha zalla ma ba ba kai sura ba ba su jada rabbarwa a kanka bisa zancen da ya firin jari matsaba malikiya ne kadai suka ce idan ka bar sura akwai su jadan kabli amma sauran matsabobi suka ce a'a imamun nawawi a cikin majmu ya ce ka bar sura ya ce duk abin da ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya su jadan kabli a kai ba idan ka bari ba kabli a kanka ku fahimci maganar da kyau ba a taba ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sujudan kabli saboda sura ba kamar yanda muka ce muku ba a ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sujudan kabli ko ba a ji saboda ya bayyana a inda ake asirta kowa ko aya asirta inda ake bayyanawa ba wannan dukan su ba su jada akan su bisa zancen da ya firin jari baka da zaka karanta fatiha sheta za ga a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam malam albani yace jawazu liktisari ala alfatiha babi ne ma yasa mata mai wannan suna ya halatta ka karanta fatiha waladdallin amin ana jira ayi sura ka ce Allahu akbar baka kyauta ba saboda ka saba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ku sujudan qabli akan ka balle ba azi kuna fahimtar wannan da kyau ballan ka kuma wanda ya manta shi kan ba komai akan shi ko da gangan ka bari yana daidai da ka bar iqama kana zuwa za kai sallan azhar za ka iqama kace kai bara'i ba kawai Allahu akbar kafara sallah kamar yadda mata suke kamar yadda ake sallar idi ana iqama ne ba sujudan komai akan ka amma baka kyauta ba ya halatta amma bai kamata ba ba haka ce ya haramta ba saboda sallar bata baci ba an fahimta ko abubuwan da ake musu sujada rafkanuwa sune waɗanda an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sujada dan ya ce sallu kama da aiki muni ku salli sai dai wannan bambanci ne na mazhaba idan ma taba malikiya ta fi maka dadi a nan kamar yadda ta fi mun dadi a can wajen saki to nan ma sai ka dauka sai kai malikiyanka kai ta sujadanka Allah ya karba yace menene hukuncin fatiha a cikin sallar nafila shine hukuncin sa a sallar farilla kamar yadda ya zama rukuni a sallar farilla haka ya zama rukuni a sallar me nafila saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra fiha bi fatiha til kitab dole ne ai fatiha in baka yi ba kuma sallar ba kai ba in kuma ka bari sai ka sake raka'a ba su jira kabli kai ba su jira kai za ka yi na kabli ba yace da fatan an sha ruwa lafiya a ba sha ba tukunna yace wannan ya faru ne a garin mu wallahi a jihar Kebbi yace ma'aurata ne sun yi aure kafin azumi da azumi ya zo sai mata ta dau shirin farawa sai miji ya hana ta yace mata Allah ya yi mana rangwame sai dai mu rama bayan azumi don haka sai suka zauna suka ci augancin su suna honi mun mu kuma muna azumin Ramadan yace sai da aka gama sai suka rama bayan azumi menene hukuncin waɗannan ma'aurata biyu kaje da ce wallahi an yi haka inda ba dan na san jihar Kebbi tana ɗaya daga cikin jihohin da na san akwai addini akwai kuma malamai da sai in ce ta aka yi aka bar wannan jahilci ya faru har aka yi haka wannan ai babban jahilci ne kuma a samu mutum a haife shi a cikin musulunci ya tashi da jahilcin da zai ɗauka saboda shi sabon aure ne an yafe mata azumi sai dai daga baya rama kuma ita yarinyar ta yarda da haka ai ta kwama sha Allah har a gama Ramadan ka kuma su rasa malamin da za su je su tambaya ina gani kamar wannan akwai ɗayan biyu ko dai akwai ganganci da sakaci daga wurin shi yaro saboda ba zan zargi a ce jihar Kebbi a kasa gane wannan karatun ba ko mutum yau ne ya musulunta ya san da cewa ba za a ce don kayan aure an dauke maka azumi sai dai ka rama daga baya ba balle wanda ya tashi a cikin musulunci haka ina zargin sakaci da ganganci na biyu shine ina zargin mai yiwuwa akwai tsananin jahilci ne ta yiwu a wuri ne na ƙauye wanda zai zama wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi cikin duhun jahilci ne da zai iya sa mutum ba zai gane wannan ba to amma abin da ban mamaki kwarai da gaske don haka abin da suka yi idan dai tsananin jahilci ne ba su sani ba daga baya suka sani kuma da kyakkyawan zuciya iya tsammanin ta haka ne jahilci ya sa yayi shikenan Allah ya yarda musu sai dai su rama azumin kawai su rama iya waɗannan adadin azumin sannan su ta tuba wa Allah kar su kara sai ke amma idan da gangani a idan ba jahilci bane sun tambayi wani malami ne ya ba su amsa yace musu haka ake ko ya je wata makaranta ya ji haka ko a waje a wani malami don su ba su da laifin komi amma laifin yana kan malami tunda dama sun rama shikenan su riga sun rama to laifin baya kansu li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzar alladhina yudhillunahum bighayri ilm duk wanda ya dora mutum akan wani abu ba daidai ba to yana daukan zulubin wancan din bayan zulubin kansa hali na uku da za su iya kasancewa shi ne ya zama da gangan ne yayi to wannan idan da gangan ne yayi duk ranar da ya karya azumin ta hanyar cin abinci ne kadai, to wannan zai rama azumin ne kawai, ya ta tuba wa Allah. Duk randa kuma ya karya azumin ta hanyar jima'i, to wannan akwai kafara a kansa, ko da duka 30 din ne ya karya su yayi jima'i a ciki duka da rana, to dukkan su akwai kafara guda 30 a kansa, idan 30 aka yi. An fahimci wannan da kyau? Da haka sai wannan hukuncin sa shine ɗaya daga cikin waɗannan da nayi bayani, wallahu a'lam. Wanda yake yana so a maka ƙarin bayani akan itikafi, sharaɗin shiga da kuma fita, da kuma abin da yake ɓata, yake ɓanta ga mai itikafi. Itikafi kamar da kuka sani ita ce wannan ibadar ta musamman da ake yi na zama a cikin masallaci domin yin ibada da neman kusanci zuwa ga Allah. Sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyau. Hadisin Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yana itikafi, kuma matansa sun ci gaba da yi bayan sa. Hadisin Abu Huraira ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta yin itikafi a rayuwarsa, a shekarar farko da zai bar duniya ba, a koyaushe yana yi a kwana 10 ƙarshe, amma a shekarar da yake ta ƙarshe a rayuwarsa sai ya yi kwana 20 da ta tsakiya da ta ƙarshe. Haka sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam mai kyau. Dalilin ta shine wa antum aakifuna fil masajid, kuma sharadin shiganta shine mutum ya zama musulmi, sai ya zama mai hankali, mutum kuma ya zama wato ya shiga da niyya ta ibada tare da niyyar yin itikafi. In ba da niyya ba bai zama itikafi ba. Sannan kuma in mutum ya shiga, zai iya shiga a koyaushe ana yin itikafi, amma na cikin wata Ramadana ya fi. Amma koyaushe mutum ya yi itikafi ya zama itikafi, amma na cikin wata Ramadana ya fi. Kuma abin da ya fi dacewa da sunna a wata Ramadana shi ne kwanaki 10 ƙarshe, kuma yana farawa ne daga ranar da aka yi azumi 20. An fahimta? To daren da aka shiga na 21, ana fahimta ko? Daren ana gobe 21 za a yi azumi, to wannan shi ne an shiga cikin kwanaki 10 ƙarshe. Sannan kwanakin suna ƙarewa ne idan wato aka ga watan gobe sallah. Kuna fahimta? Ana ganin wata, to an san an fita daga Ramadan. Idan dai a daren 29 ne, an fara 29 sai aka ga wata, to kawai sai ka fita abinka, sai ka koma gobe a yi sallah da kai. Idan kuma ba a ga wata ba, aka kai kwana 30, to rana tana faɗuwa, kaga nan ba za a tsaya ana jiran ganin wata ba, kawai sai ka koma gida. Ba sai ka jira an kwana sai ranar sallah ta fita ba, saboda an fita a Ramadana daga an ga wata, daga rana ta faɗi an fita a Ramadana. An fahimta ko? Sannan mai itikafi zai zauna ya ta ibada ne. Mai itikafi ba zai fita ba daga masallaci sai inda bukata. Sannan mai itikafi ba zai wani abu a cikin masallacin sai na ibada, ba zai yi hira ba, ba zai yi waya ba, ba zai yi chatting ba, sai abin da ya zama yana da alaka da lalura. Bayani a iyalansa suna neman sa wani abu na ciwo ko na wane ne wanda zai bada umarni, ko abin da zai bayar na cefa ne wanda ya zama dole wannan zai iya. Amma in ba su ba, ya yi hira a waya, ko a yi ta neman sa yana ta bayani, ko aikin ofis ɗinsa. Sau na duk da za a yi ba da itikafi, in kana so ka yi sai ka fita, sai ka je ka yi sai ka dawo sai ka sake shiga da niyya. An fahimta ko? Mai itikafi ko sallar jana'iza ba zai je ba, ko gaida da mara lafiya ba zai je ba. To ballantana kuma abinda ba irin wannan ba, kaga waɗannan duk ibada ne, ana shagaltuwa ne da ibadar da ake a cikin masallaci kawai. Kuma abinda yake baka itikafi shine fita, kana fita daga masallaci ka fita ka je kai wani abu daban wanda baya cikin lalura, to itikafin ka ya baci, sai dai ka saki niyya ka shigo. Ana fahimta ko? Yawwa, ɗaya daga ciki ko shine ka fita ku yi hira, ko da ba ka fita ko haraba ka shiga. Don asalin masallaci shine cikin kokowar masallaci. Idan ka fita kai wanka daban, in ka fita ka je ban daki daban, in ka fita ka ci abinci daban, in ka fita ka wanke kayanka ko ka canza daban, amma ka fita don ka yi hira, don ka sha iska, sai ka fita ko ka ɗan yi hira a kan siyasa. An fahimta? Ko ka ɗan yi hira har ka ɗan tattauna a kan Champions League. Benzema ya ci, wane ne ya faɗi, wane ne ka je kai hira akan irin wannan, to itikafin ka ya ɓaci. In ka zo shigowa sai ka sake niyya da kai da Benzema da yake wajen duk ɗaya ne. An fahimta ko? To haka kuma idan mutum yayi niyyar ya fita ko bai fitan ba shi ma itikafin ya baci kuna bayyanta ko kana cikin itikafi sai ka ji a ranka cewa ka fasa itikafi amma kana zaune a cikin masallacin kai ka fasa ka gama shikenan a lokacin ka gama ba sai ka tattara kayanka ba tun kafin ka tattara ka gama kuna fahimta wannan shine rafdun niyya duk wanda yake kan niyyar abu kar ya fasa in kana cikin sallar azhar kai haka kai raka'a uku sai ka ji kawai kai ka fasa sallar sai da wani yana kiranka sai ka ce ka fasa shikenan a lokacin ka baci ba sai ka ce assalamu alaikum ba kuna fahimta in yanzu kana azumi ai baka ci komai ba ko sai ka ji marmarin ka sha Coca-Cola ka ga wani yana sha sai ka ji ka sha a ranka sai ka yi niyyar sha ko baka sha ba shikenan azuminka ya kare shine rafdun niyya kuna fahimta wani ya baka abu sai ka dauka kace bari in sha sai ka yi niyyar zaka sha sai da ka sa a bakinka sai ka ce kai in karya ko karin karya sai ka fasa ka riga ka karya kuna fahimta zaka idan ka yi niyyar baka ibada ta baci ko baka bata ba niyya din ita ta sa dama kake ibadar ai ba yin aikin bane zaka itikafi ma in kai niyyar ka fasa ka fasa sannan abu na gaba shine itikafi yana baci ta hanyar yin jima'i ko abin da yake kusa da shi ko rungumar mace mutum ne ko mutum ne yake ko meye ne na sha'awa shikenan itikafi ya baci wala tu bashi ruhun wa antum akifuna fil masajid sannan haila in ta zo wa mace itikafin ta ya baci an fahimta amma jaraba ta same ka ta hanyar kai mafarki ka gaba kai ka dawo ta ba wannan itikafin ka bai baci ba azumin ka ma bai baci ba kamar yadda wani ya tambaya ana ganewa ko mafarki baya bata komi yace ya halatta mutum ya karanta suratul ikhlas sau uku da niyyar saukan alqur'ani a'a in kana so ka karanta qur'ani ka ci tilawa kawai ka karanta ko ina shine zaka samu ladan ka karanta qur'ani hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul ikhlas ta'dilu suratul qur'an hadithun abu ta'id al-khudri da abu hurayra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul ikhlas kana daidai da rabi ɗaya bisa uku alqur'ani malamai sun yi saman gano akan fassarar wannan hadisin kamar ibnu hajar a cikin fatul bari ibnu ashir ma yayi magana akan wannan cikin falalolin suratul ikhlas inda yace wasu malamai suna gani in ka karanta sau uku kawai kai saukan qur'ani a wannan ba haka ba magana da aka sani a wurin malamai na hadisi da fiqhu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗan falalarta ne da ladarta kamar wanda ya karanta ɗaya bisa uku alqur'ani ne saboda wani wuri ya fi wani wuri daraja ba yanda zaka kace kul huwallahu da Allah ya magana akan kansa daidai take da tabbati yada da ya magana akan abokin adawarsa ba yanda zaka kace tabbati yada tana daidai da idza jaa nasra wal fatu tana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah sallama idza jaa abu lahab a tsakiyar tabbati yada ga kul huwallahu ubangiji da kansa sai kace duka iri ɗaya ne matsayin su duka ayoyin Allah ne kuma kalmar Allah ce amma kai ma ka san falalar wata ka kuwa ta shi yasa yace kul huwallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa uku qur'ani baya nufi in ka karanta sau uku kai sauka balle waɗansu ƴan cuwa-cuwa da suke karɓan fangilan saukan qur'ani sai ce zan baka sauka 70 sai a yi lissafin kowane sauka ɗaya 100,000 ka ga 700,000 sai ya soke aljihunsa sai ya kul huwallahu uku sauka ɗaya kul huwallahu uku sauka ɗaya washe gari sai ya ce maka an gama ya hajji kai da yake wawa ne sai ka yarda yace wannan menene matsayin azumin kai wannan mun amsa shi wannan yace mutum yayi wa menene hukuncin yau mutum yayi wanda ba musulmi ba sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabda'uhum bisalam kar ku yi musu sallama ku da kanku amma in sun muku an kallama ku amsa wannan akwai maganganu na malamai da ji mun karanta a baya a cikin ko babu salam ne anan a takaice shi ne wanda ba musulmi ba za ka fara yi masa sallama ba in ji jigurin malamai an fahimta ba za ka fara masa sallama ba kai da kanka to amma zancen da yusufin jari shi ne za ka iya yi masa sallama ne idan akwai ta maslaha amma shi in ya maka za ka amsa sai dai idan ka san wani abu da bai ya faɗa ba sallama ba saboda Allah ce wa idza quyitum bi tahiyyatin fa ayyu bi adana minha Allah kuma bai keɓe musulmi ko wanda ba musulmi ba idan aka yi muku sallama ku amsa da abin da yake kyau sama da abin da aka yi assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam an gane abinda malamai suka ce shine wanda ba musulmi ba baka ƙara mata da warahmatullahi dan wannan addu'a Allah kina ci an gane ku amma wa alaikum assalam wannan zaka iya amsa wanda ba musulmi ba amma kai kai mata an samu daga magabata da yawa sun ce ana yin sallama wa wanda ba musulmi ba idan wannan mutum akwai dangantaka tsakanin ku wanda dama Allah ya ce ayi musu kikkiawar mu'amala babanka ne kana iya sallama kamar da Annabi Ibrahim ya ce qala salamun alayka kuma babanka arne ne ana fahimtar wannan da kyau kuma Allah ya ce la karkana lakum ai Allah ya ce mana menene abin nan mubi fatabi'u millata ibrahima hanifa la karkana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim haka ya ce salamun alayka kai ma ka ce babanka salamun alayka mahaifiyarka assalamu alaikum idan ka shiga dan uwanka shugabanka idan dai wannan magana zaka mata dadi in ka mata sallama sai kai masa dan yana daga cikin mu'amala mai kyau Allah ya ce wa qululil nasi husnan kuma Allah bai ce sai musulmi kawai ana fahimta amma har kawai ga magarin mutum baka yi masa sallama idan ba musulmi bane saboda wancan hadisin ina fata an gane yanda za a rarraba wannan shine a takaice kuma ina ji mun gama amsa tambayoyin da suke gabana wanda suka shiga hannu don haka anan ne za mu tsaya sauran kuma wanda yanzu aka kawo su ayi hakuri sai sati mai zuwa sannan sauran ɗan bayanan da suka shafi darasin jiya da bamu kammala ba sai in mun zo gobe ma haɗa da su abinda ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.